sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum. Barkanku da asuba. Da fatan ku waye gari lafiya. Hadiza Kari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a 10 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanan labarai.
To Hadiza, sakataren janar din Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana cewa ayarin dakon agajin jinkai na farko ya kai ga mutanen da bala'in girgizar ƙasa ya shafa a arewacin Syria. Hukumomin Iran sun saki wasu fitattun mata ƴan gwagwarmaya da ƴan jarida daga gidan yarin Evan dake birnin Tehran. Fiye da fursunoni 220 da mutane da yawa ke ganin fursunonin siyasa ne na gwamnatin shugaban Nicaragua Daniel Ortega aka sako a jiya Alhamis.
Kanan labaran kenan. Hukumar EFCC mai yaki da masu yi wa tattalin arziki arzikin ƙasa zaton ƙasa ta gurfanar da mai ɗakin gwamnan jihar Kogi Rashid Bello bisa zargin aikata zambar da ta kai sama da naira biliyan 3. A cigaba da kawo muku rahotanni na musamman kan babban zaɓe mai zuwa a Najeriya. A yau za mu haska fitila ne kan jihar Katsina. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafi da shirin Manuniya da Isa Lawal Ikira ke gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama domin ku sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Sakataren janar din Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana cewa ayarin dakon kayan agaji na farko ya kai ga mutanen da bala'in girgizar ƙasa ya shafa a arewacin Syria a jiya Alhamis, yayin da ya buƙaci a ƙara samar da hanyoyin kai agajin da kuma ƙarin tallafin kuɗaɗe don taimakawa miliyoyin mutanen da girgizar ta shafa a Turkiyyar Syria a ranar Litinin ɗin da ta gabata. Guterres ya shaidawa manema labarai cewa ayarin jigilar kayan agajin Majalisar Dinkin Duniya na farko ya ketara zuwa arewacin Syria ta mashigar Bab al-Hawa. Agajin ya hada da manyan motoci guda 6 dauke da kayayyakin kafa matsugunni da sauran kayayyakin agajin jinkai da ake matukar bukata. Ya kuma ce karin kayan agajin na kan hanya amma akwai bukatar karin taimako sosai. Bab al-Hawa ita ce hanya ɗaya ta da aka amincewa Majalisar Dinkin Duniya ta bi don jigilar kayan agaji daga Turkiyya zuwa yankunan da ba sa ƙarƙashin gwamnatin Syria a arewacin ƙasar. Hanyar da ke zuwa mashigin ta ɓangaren Turkiyya ta lalace sakamakon girgizar ƙasar, ba a daɗe da sake buɗe ta ba. Shugaban na Majalisar Dinkin Duniya ya ce hukumar na a shirye ta tallafawa Turkiyya akan matakan da take ɗauka na farfadowa daga bala'in girgizar ƙasar iya ƙoƙarinta. Hukumomin Iran sun saki wasu fitattun mata ƴan gwagwarmaya da ƴan jarida daga gidan yarin Evan da ke birnin Tehran, a cewar masu fafutuka, yayin da wani bidiyo ya nuna yadda suka yi ta rera taken goyon bayan zanga-zanga a wajen gidan yarin. Kafofin yada labarai da ke wajen Iran sun ce an sako jimlar mata 7 a yayin da hukumomin Iran ɗin ke ci gaba da ɗaukar matakin murƙushe zanga-zangar da aka fita barke a watan Satumban bara.
An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Hukumar EFCC mai yaki da masu yi wa tattalin arziki ƙasa zaton ƙasa ta gurfanar da mai ɗakin gwamnan jihar Kogi Rashid Bello bisa zargin aikata zambar da ta kai sama da naira biliyan 3 tare da haɗin bakin wani da ke matsayin ɗa a gurin mijinta, inda hukumar ta ayyana neman Rashid Ruwa Jallo don neman ta ba da bahasi game da zargin da ake mata. Ga Halima Abdulrauf da ƙarin bayani.
Hukumar EFCC ta bayyana cewa ta gurfanar da Malama Rashid Bello a gaban wata babbar kotun tarayya da ke da zamanta a birnin Abuja tare da wani mai suna Ali Bello, wanda bayanai suka yi nuni da cewa yana matsayin dan uwa ne ga gwamnan jihar Kogi. Wannan al'amarin da ya fito fili ne biyu bayan fitar da wata sanarwa da EFCC ta yi ta bakin mai magana da yawunta Wilson Owojaran, inda ta ce an gurfanar da Bello a ranar Laraba da ta gabata tare da wasu mutane 3 akan tuhume-tuhume 18 da suka haɗa da karkatar da kudaden da suka kai sama da naira biliyan 3. Shugaban hukumar EFCC Malam Abdulrashid Bawa ya bayyana cewa
gaskiya ne muna neman lamarin kamar yadda kuke karanta takarduna nan a kotu kowa na iya zuwa kotu ya applying kuma za a bashi yanzu sabuwar EFCC ba ma yin maganganu a kafafun watsa labarai akan binciken da muke yi sai ita kotun ce kamata ta yi maganganu akai amma ku yan jarida kuna iya zuwa ku je ku samu wayannan takardun ku tsaya ku duba ku gani ya aka yi me ake ciki kuma lokacin da duk aka zo kotu za ku zo ku ga jami'ai na EFCC za su zo su ba da shaida za ku jiya daga bakin su kuma ku yi wannan rahoto amma wazo muna ta maganganun cewa ga yanda muka banka do a ba za mu yi wannan ba
a wani bangare kuma fitaccen lauya barista mai nasara kogo ya ce
wannan magana na mata gwamnatin jihar Kogi dan matan waɗanda suke a madafan mulki idan an rika haska fitila ana gano badakalar da suke yi saboda na daya dai ba su da surke wanda zai hana a gurfanar da su gaban hukuma su kai laifi na biyu kuma ofishin da suke magana ofishin mata gwamna ko mata shugaban kasa babu shi a tanajin duk wata doka ta Najeriya haramtaccen ofishin to saboda haka abu ne wanda yake idan akwai laifuffuka da ake zargi na irin wannan na daya dole a iya kamo ta a gurfanar da ita bayan an yi bincike mai zafi sashi na 147 da 150 da 174 musamman 174 cikin sashi na 1 na 2 da na 3 ya daura nauyi ga binin shari'a kuma babban lauyan gwamnati ya tsaya ya shirya matakai na bincike da ake da su da gurfanar da su duk wani wanda ya laifi a gaban kotu
a game da irin rawar da ya kamata jami'an tsaro su taka a yanayi makamancin wannan barista mai nasara kogo ya kara da cewa
yan sanda a gurumi na sashi na 214 zuwa 216 da sauran jami'an tsaro wanda in ma ya fi karfin yan sanda sashi na 217 zuwa 219 na tsare mulki ya ba su nauyi na tabbatar da tsaro kuma tabbatar da duk abin da za a yi a cafke duk wani wanda ya laifi ba gaskiya bane a zo a fito kawai a ce wai ai an kama wani ana shari'a shi ya bace
wannan dai ba shine karan farko ba da ake zargin mata da aikata almundahana ko tallafawa wajen yin babakire da kudaden al'umma wasu masu ruwa da tsaki sun bayyana cewa daya daga cikin matsalolin da ake fuskanta a yaki da cin hanci da rashawa shine kokarin da waɗanda ake zargi ke yi na dakila duk yadda za a gudanar da bincike da zai tabbatar da cewa sun aikata laifin da ake zargin su da shi duk kokarin ji ta bakin malama Rashida Bello a yayin hada wannan rahoto ta wayar tarho da ya ci tara Bima Abdurrahman Umari Amerika daga Abuja Najeriya
a gaida Halima Abdurrauf ga Maryam ta dawo da labaran duniya kashi na biyu fiye da fursunoni 220 da mutane da yawa ke ganin fursunonin siyasa ne na gwamnatin shugaban Nicaragua Daniel Ortega aka sako a jiya Alhamis kuma aka kawo su na Amerika a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amerika a wata sanarwa da ya fitar a jiya Alhamis sakataren harkokin wajen Amerika Anthony Blinken ya faɗi cewa a yau Amerika ta tarbi mutane 222 waɗanda gwamnatin Nicaragua ta kulle saboda sun nemi yancin su kuma sun jure wa tsare rashin adalci da aka yi masa lokaci mai tsawo ya kara da cewa sakin waɗannan mutanen da gwamnatin Nicaragua ta yi wanda ɗaya daga cikin su dan ƙasar Amurka ne ya nuna babban matakin ci gaba wajen magance take haƙoƙin bil'adama a ƙasar kuma matakin ya bude kofar ci gaba da tattaunawa tsakanin Amurka da Nicaragua game da batutuwan da ake da damuwa a kansu sai dai Blinken bai bayyana sunayen mutanen da aka sako ba Tattaunawar da ake tsakanin asusun bada lamuni na duniya na IMF da kasar Pakistan dan baiwa Pakistan din kudaden tallafi da take bukata sosai ta zo karshe ba tare da wata sanarwa ba a hukumance. Sakataren kudin Pakistan ya shaidawa kafafan yada labarai cewa akwai wasu batutuwa da bangarorin biyu ba su yi na'am da su ba da ya kamata a warware. Ya kara da cewa asusun IMF ya baiwa Pakistan jerin matakan da yake bukata tare da neman karin lokaci domin cimma yarjejeniya. Asusun na IMF bai fitar da wata sanarwa akan matsayin yarjejeniyar ba a ƙarshen tattaunawar wadda ta gudana daga ranar 31 ga watan Janairu zuwa 9 ga watan nan na Fabrairu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A
ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan halin da jihohin Najeriya ke ciki yayin da ake dabda yin zabe a kasar Marmule a jihar Katsina. Wakilin mu Salim Alfashi yayin nazarin tarihi, harkokin siyasa da kuma zamantakewar al'ummar jihar. Ga kuma rahoton da ya hada mana.
Kalaka kabar kuka kuri'ar tayyancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka. Kalaka kabar kuka
an girgino jihar Katsina ne a shekarar 1987. Alhaji Sayyid Badda shine gwamnan farko kula na farko ga jihar. To amma lokacin da mulkin demokradiya ya kankama a Najeriya, PDP ta mulki jihar tsawon shekaru 16 kai tsaye, yayin da APC da ke mulki yanzu take cika shekaru 8 bisa kalagar mulki. A yau APC da PDP su ne manyan jam'iyyun da ke kan gaba a jihar. APC dai a yanzu ta tsaye da Dr. Dikko Umar Rada dan takarar gwamna, yayin da PDP kuma ta tsaye da Sanata Lado dan mulki dan yi mata takarar gwamna. Ta tafiya ta fara yin nisa bayan an ida fadda gwamna. PDP ta samu mishkila har ta rabu gida biyu, kashi guda karkashin tsohon gwamna Barista Shema, gudan kuma karkashin Sanata Lado dan mulki wanda ke takara. Lamarin da ya bayyana karala. An ce Katsina sai wanda Shema ya ce ayi, shi kawai bangaren dan takara ko mai sakni. Ko da shine APC na da nata matsalar, amma an yi shi Salim Ali ne domin wanda ke da yi amai ba daidai ba a jam'iyyar, da shi da ayarinsa ficiya suka yi daga jam'iyyar. Saboda haka nasu sai dai in wannan ya jawabi wannan bangaren kuma su mai da martani. Duka jam'iyyun biyu sun amince cewa babban matsalar Katsina ita ce rashin tsaro wanda ya dakushe karsashin aikin noma, kiwon dabbobi da kuma kasuwanci. Saboda haka ɗan takarar biyu kowa yana alwashin kawo ƙarshen rashin tsaro a jihar. Bana a karan farko, jihar Katsina na da mata biyu da suka fito takarar majalisar dokoki ta jihar. Ga ni tare da guda daga cikinsu.
Sunana Hawwal Lawal Jibrin. Gaskiya abinda ya sa na shiga cikin wannan takarar siyasa, ganin yadda ake barin mu mata baya, mun san cewa mata suke zabe. Sai san cewa ya kamata akalla akwai wakilci na mace a cikin majalisa.
Kila ba ki rasa wasu dalilai da abubuwan da kike son in canje ki gabatar, kamar me da me?
Ciwon mace sai mace. Na ɗaya dai za mu taimaki iyayenmu mata, ko jawara ko wadda ke da aure, domin samu musu da abin yi. Sannan na biyu, ƴaƴanmu mata wanda suke tallace-tallace, rashin makaranta da kuma rashin abubuwan da za a taimaka musu. Sai ƴaƴanmu matasa wanda an sake su an basu sun zama ƴan shaye-shaye ba sana'ar yau. Sai matanmu suke a sansanin ƴan gudun hijirar nan, ga an sake su ba wata kulawa da suke samu. To wannan abubuwa su nike su, Allah ya kai ni ga wannan taimaka mai na mata.
Siyasa sai da kuɗi. To ku mata kuna da ɗan rauni ta wannan fuska, kin fuskanci wannan?
To sai zan ce ina fuskanta. In aka zo maganar fita campaign, sai mun motoci, posters, to dole ne siyasa sai da kuɗi. Ku dai muna kira ga mutane, ƴan uwa da abokan arziki, a taimaka mana mu mata da cancantar da muke da ita domin ci gaban jihar Katsina.
Kowane irin rawa ya kamata mata su taka a zaben 2023.
Sunana Maria Kashin, sai coordinator ta wata kungiya mai zaman kanta wadda ake kira Nilof. Muna kira ga mata da su fito a dama da su, kuma muna kira ga mata mu goya wa mata ƴan uwanmu da suka fito, idan mata ne za su kula da harkar tsaro a ƙasar nan.
Koya al'ummar Katsina suke kallon tsarin zaɓe da kuma fatansu?
Sunana Rabiu Abdulruma, ranar zabe ka daure ka je ka yi ka zabe abinda kake bukata kan bayan an gama an fitar sakamakon zabe tun daga ingantattun hanyoyi hukumar zabe ta fito da su ne yadda za a tabbatar da kur'an jama'a sun yi amfani to mutane su karbi abinda aka bada sakamako babu tashin hankali babu kashe-kashe da sauran yamutsa-yamutsa kamar yadda aka yi a 2011
ba kuma ce to ba samiya ta kare san shi abin malafashi murai Amurka daga Katsina a Najeriya
a gaida sani malumfashi kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan sakon
al'umman Najeriya ranakun 25 ga watan Fabrairu da 11 ga watan Maris da ake ta dafo dan ina ƙara karatowa
yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kada ƙura'a a wannan babban zabe na shugaban ƙasa da gwamnati da ƴan majalisu
zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zabukan da suka gabata
sashen Hausa na muryar Amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zabukan
batutuwan katin zabe
tantance masu kada ƙuri'a a ranar zabe
Karo ga masu kada ƙuri'a. Isowar malaman zabe a rumfunan zabe da kuma kayan zaben.
Alhassan Bala a Abuja.
Baraka Bashir daga Kano.
Baban Yusuf Ibrahim a Lagos.
Ni Madina Dauda da ke nan Abuja.
Isa Lol Ikara a Kaduna.
Da Hussein Muhammad a Maiduguri.
Da sauran wakilan muryar Amurka a fadin Najeriya. Za mu shiga lungu da sako don ganin yadda zabukan za su kasance.
Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki.
Da jin ra'ayoyinku.
Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai. Kowane lokaci
yanzu kuma sai shirin
manuniya ina gaya miki buhun masara da kike sayan 21,000 yanzu ya koma 12,000 idan kina da cash eh ma sababbin kudi ne kasa da haka
ra'ayin mu lalle ne Najeriya saki kudi ga ƴan Najeriya wannan zo mutun ya je kudin da kuma wanda yake abinci mai kasa wannan ban mai tada wannan ba
halin kuncin kuntatawa talakawa saboda canjin kudi da kuma matakin da masarjan tare Najeriya ta ce ta dauka kenan saboda ta ce lamarin fa ya riga yayi muni tuni ma dai maganar canjin ta kawo caccakar cikin gida a jam'iyyar APC da aka ji an zira zaren zargin da ya kawo rudani
shiri ne wasu afadan shugaban kasa suka fito da shi domin suna da shugaban kasan su da suke so ya gaji Buhari muka ce ba mu yadda ba
gwamnonin nan da su aka sai kur'un masu kada zabe aka zo kuma ana ganin Najeriya ma ta sai wace wanda duk wanda ya mulki Najeriya bai taba yinta da kudin sa ba kowaye
game da hukuncin kotun kolin tare Najeriya ta karbe tikitin taka takar masarjan tare Najeriya daga hannun Bashir Maccina kuwa hukuncin ne ya sabawa abin da masana shari'a suka ce shi suka yi tsammani
ba mu san madogara da babban kotun daukaka kara ta amfani da shi da tabbatar cewa Ahmed Lawal shine dan takara ba tunda baya cikin waɗanda suka wacce takara kuma wancan dan takaran bai yi murabus ba kuma bai mutu ba
waɗannan fa so mun taumaka tatso cikin tarin muryar da zamu kawo muku a cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanimu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke zamewa masu sauraron shi tsani shiri na 104 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke nunawa masu sauraro yadda za a yi su zabi jajirtattun shugabanni me yiwa jajircewa kuma amma akan maganar sauyin kudi a Najeriya ce ta sa wasu ƴan ƙasa ke ganin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na da rauni ko da yake kuma wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullun Comrade Hassan Sardau na ya ce sauyin kudin kawai ya bar talaka ne na ta faman shan duka dama da hauni
mun tattauna akan matsaloli da mutane da wahalhalun da suke ciki ina gaya miki buhun masara da kike sayan 21,000 yanzu ya koma 12,000 idan kina da cash eh ma sababbin kudi ne kasa da haka idan ko transfer ne wani tsoho ya ce lalacewar sa bai haka ba dan ba hauka ya same shi ba to ni na ga wani ma yayi rubutu yace shi da bai da ko sisi ya je ya shiga layi da safi yanzu ya tashi rana ta fadi da naira 12,000 kama layi yake yi ya tsaya hajjari Shamsiya idan ka zo sai ce ai Hajji ya zo dan kin ya san bai san ki sha rana amma 1,000 ko 1,500 zaki bada a haka kan wuni ta kare sai ya sha biyu yace to ya fara samun jari shi kuma wancan mai cin rubana nan ka bada naira 10,000 amma ba za a baka ba sai ka bada naira 2,000 a jihar Edo an nuna wani sun je sun zuba kudi a cikin ATM din kuma da ledoji to ga mi yadda za a yi a girga kudin ledoji shi kuma akwai manajan da aka kama a garin nan da wajen miliyan 28 wani ma miliyan 200 da wani abu sun kisa ba mutane saboda haka abinda kullum muke addu'a Allah ya raba yaro da yari
sai da kuma duk da wannan matsin matsatsin da aka samu na sauyin kudi a Najeriya shugaban committee majalisar dijjan tare Najeriya kakokin zabe Senator Kabir Ibrahim gaya ya gaya wa manema labaru cewa hukumar zabe fa ta riga ta shirye zaben da ke tafata kowane fanni
hukumar zabe a shirye take za ta yi zaben nan kuma ta tanadi duk abubuwan da za ta yi don a ga zaben nan an yi maganar tsaro misali suna can mai yayi wahala sun je sun ga shugo wani NPC sun magana su ta za su samu man da za su shiga su zabe kane ran nan ta zo mana matsala a Najeriya ta ki samuwa suna ta nan to su za su biya ma'aikatan su su ma sun je NPC central bank sun tambaye su ya za su wasu kuɗi za su yi sa duk da hanyar za ga an yi zaben nan lafiya ana ta bi amma mu a ra'ayin mu lalle ne Najeriya saki kuɗi ga yan Najeriya ba zan zo mutum ya ajiye kuɗin sa kuma wanda ya ci abincin ma ya kasa kuma wannan ban bai da wannan ba amma muna tunanin wata za mu kira wani na musamman ga majalisa mu dawo mu zauna mu tsaya kusa wannan hutun na zabe mu zo mu zauna ko ina yanzu in ingila ma suna canjin kuɗi amma ba sa rana ba suna yi ne kawai tsohon kuɗi ya shigo to ba lallai sa ci koma ba sai su fitar da wani amma nan kuɗi tsohon kuɗi ya zo ba wanda a fitar da su gwamnati ba ta buga iya wanda ma ta karɓa ba tukunna.
Da alamu dai rikicin wasu gwamnonin jam'iyyar APC da kuma fadar shugaban ƙasa na ƙara tsanani saboda gwamna Nasiru Ahmedu bayan jihar Kaduna ya ce duk da ke dai gwamnoni uku ne suka kai gwamnatin tare Najeriya ƙara gaban kotun koli amma dai suna da goyon bayan rankataka fatanin gwamnoni
ba shine gani shugaban ƙasa na farko ba wakilan gwamnoni sun ganshi sau biyu ko uku har daura sun bi shi shine aka samu wannan ƙarin kwana 10 amma mu a ganin mu kwana 10 bai yi ba kuma ba haka ake ba a kowace ƙasa a duniya saboda ka wannan shiri ne aka yi domin a sa mutane cikin halin kakani kai domin su juya ce kai zaben ma kar ai ko kuma in ma za a yi mu ba za mu zabi wannan sinanniyan gwamnati ba da ke mana haka shiri ne wasu a fadan shugaban ƙasa suka fito da shi domin suna da shugaban ƙasansu da suke so ya gaji Buhari muka ce ba mu yadda ba mu mun dauki matakai gwamnoni na jihohi guda uku da Kaduna da Zamfara da Kogi mun kai gwamnatin tarayya kotu kuma duk sauran gwamnonin 33 suna bayan mu to yanzu aka turo mun cewa shugaban ƙasa bai mitin da duk gwamnoni ba yayi mitin da shugaban gwamnonin APC a Chiku Baguju da shugaban gwamnonin PDP Tambuwal da kuma gwamnan Central Bank Emefiele da suka fito dukansu ba su da magana abinda wannan yake nuna mun a sani na yadda gwamnati take shine ba a samu yadda ake so ba saboda haka yanzu kila abinda kawai ya rage karan da muka kai kotun koli na Najeriya wa'annan cinnakan da suke tare da shi Allah ya karya su Allah ya kunyata su Allah ya sa mu ga bayan su
sai dai kuma shi tsohon shugaban jam'iyyar APC a jihar Kanawa Alhaji Ahmadu Haruna Zago ya ce ai zagon kasan da gwamnonin suka zabga ne ya ja musu wannan jallijo ga domin abin da suka tafka tun a lokacin zaben fidda gwani
in ka dauko nan jihar Kano akalla a rasa mutane da yawa da yayin jam'iyya ne kowace lokacin gwamnati zaga jigajigai ne da su yake alfahari a APC misali sannan in ka dauko kuma ita kanta kasar gabaki da kasa ta rabu domin idan ta kara da rigi cewa akwai masu goyon bayan Bola Tinubu akwai masu goyon bayan Atiku a cikin bila kai kasan an samu rabuwa wataƙila waɗannan gwamnonin da suke maganganuwa wataƙila su da masu raba kafa domin dama su ba su da tabbas
to idan haka ne menene makomar jami'ar APC a zaben nan
to ba kuma jami'ar APC tana cikin hadari domin gwamnonin nan da su aka tsora abubuwan nan ba kan daidai ba misali aka sai kur'un masu kada zabe a filin zabe aka zo kuma ana ganin Najeriya ma ta sayarwa ce wanda duk wanda ya mulki Najeriya bai taɓa yanke da kuɗin sa ba kowaye saboda tsarin mulkin Najeriya mai hankali mai mutunci wanda ya san siyasa ya san ba a iya cin Najeriya da kuɗi da Buhari ya zo sai ma da aka tara masa kuɗi bai taɓa ba da kuɗin mutum ya je gidansa ya bashi kuɗi ko ya kawo gidansa ba kuɗi ko ya ba kuɗi ga miliyan kaza ku je ku raba a ba mutane bai taɓa yi ba saboda idan mutane suna ganin cewa Najeriya ta sarwa ce to za su yi mamakin yan Najeriya idan an fito da kuɗi mutane za su karɓa an taɓa yi an fito da kuɗin mutane sun karɓe sun kare jami'ar
game da maganar hukuncin kotun kolin da ta danka wa shugaban majalisar dattijan tare Najeriya Senator Ahmad Lawal kujerar majalisar dattijan tare Najeriya jihar Yobe ta Arewa kuwa masanin harkokin shari'a barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar ne ya ce a gaskiya wannan hukunci fa ya
sauya musu tunani.
To wannan share hukunci gaskiya ya zo sabani da hankali, ya kuma zo sabani da tunanin mu, domin a daya tunanin da muke shine daidai da hurumi na sashe na 29 30 31 32 da 33 na dokar zabe kenan. Yace ba zai yiwu a canza wani dan takara ba na jam'iyya har sai idan shi a kashin kanshi ne ya rubuta cewa yayin murabus ya sauka, ko kuma idan ya mutu. To ba a samu ko ɗaya daga cikin waɗannan ba. Kuma dokar zabe sashi na 115 sakin sashi na da a cikin baka yayi haramci ga dan takara a kakar zabe yayi takara ta wuce guda daya. To ba mu san madogara da babban kotun daukaka kara ta kasa Supreme Court ya amfani da shi har aka ce wannan koma din ta juya ta tabbatar cewa Ahmed Lawal shine dan takara ba, tunda baya cikin waɗanda suka wucin takara, kuma wancan dan takaran bai yi murabus ba, kuma bai mutu ba. To abu ne wanda yake ya daura kai kwarai da gaske. Saura kuma ba zan iya cewa komai ba sai mu jira mu gani me ya karin bayanin da babban Supreme Court ce za ta yi akan hukuncin, tunda ba ta fito da bayanin cikakken bayanin madogarta akan irin wannan hukunci ba.
Iyaka batutuwan da zamu iya bace muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya, sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu dafi iko cewa kwanakin da aka cika musu fa ƙara ƙarewa suke, kuma babu damar wani gunguni, domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 108 ne dukkanin masu dafifin dafe mu dafi iko su sallamar sakin kudin da suka dafe na dogon zamani. Kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku, musamman ma dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Shamsiya Ibrahim Hamza babban birnin tare a Abuja, sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyi babu cin karo ko sabani. Ni Isa Lol Ikara da kan shirya in gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
To madalla a gaida na Ikira, yanzu kuma sai nasihar Juma'a.
والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Babu shakka ranar Juma'a rana ce mai albarka ga dukkanin musulman duniya gabaki ɗaya, rana ce kuma mai daraja, tunda a shekara akan samu ranar Idi babba da karama da ake ce ranar layya, da kuma ranar karamar sallah ta azumi. A sati akan samu wato babbar rana ita ce ranar Juma'a. Wannan aya Allah ya saukar daga cikin surorinsa a cikin Alkur'ani, sai saka wa wata sura da cewa suratul Jumu'a, saboda girman wannan rana. Allah yake cewa fa idza qudiyatis salatu, idan har kuka gama sallah kuka, idan da sallar Jumu'a ku, fantashiru fil ard, to ku yadu a doron kasa. Kenan kada ka keɓe Juma'a ka ce wannan rana rana ne ta hutu, sabo rana ne don girmansa, ba wani abin da za ka yi. In kai haka wannan kai ka ɗora ma kanka wannan, Allah subhanahu wa ta'ala ba shi ne ɗora maka ba, da duk kasancewa rana ce mai girma. Idan kuka idan ya ce ku sauka ɗorin ƙasa, ku je ku nemi falalan Ubangiji, ku je ku nemi abin da za ku ci ku sha ki da iyalanku. Amma ku ambata Allah mai yawa a cikin wannan rana, la'allakum tuflihuna, ko da za ku samu rabauta. Wannan suratul Juma'a aya ta 10 kenan, a yawaita kuma addu'a. Don haka wannan rana rana ce take da girma, rana ce mai albarka, rana ne mai daraja, alhairi ne yake ciki. Ranar Juma'a Allah ka sada mu da shi, duka wani shafi da fitina da yake ciki Allah ka kawo mana da shi, Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya, Allah ya shige mana gaba, Allah ya sada mu da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni ne naku Imam Abubakar Musa, imami a babban masallaci ta birnin Duwala, Kamaru.
To masha Allah, yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. Sakataren Janar ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana cewa ayarin dakon kayan agaji na farko ya kai ga mutanen da bala'in girgizar ƙasa ya shafa a arewacin Syria a jiya Alhamis, yayin da ya buƙaci a ƙara samar da hanyoyin kai agajin da kuma ƙarin tallafin kuɗaɗe don taimakawa miliyoyin mutanen da girgizar ta shafa a Turkiyya da Syria a ranar Litinin. Hukumomin Iran sun saki wasu fitattun mata ƴan gwagwarmaya da ƴan jarida daga gidan yarin Evan da ke birnin Tehran.
Thomas sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi za mu sake shirowa dauke da wannan sabon shirin. Yanzu madadin Maryam Dauda da ta taya na gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamze da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni, kuma injinin namu na yanzu ni Hadiza Kyari nake muku sallama daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.